سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استمع سنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وصلى الله تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام المجدد أبو العباس رحمه الله، فثبت أو باب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب في حكم ذلك الفعل. أبي سؤال كان أبن ديشا في حديثين ودن يسكن وكيف shine wadanda aka rataya hukuma a kan wani wanda ya aikata wani aiki, ya ce to babin wa'id ba ya aukawa cikin wancan babin na cewa sai an samu hadisi wanda yake mutawatir, ce ba wajibi ba ne a kan kowane wa'id, ma'ana kowace hukuma da za ta zo ta wani laifi ko wani aiki da mai aiki zai aikata ya zama sai ya zama dalilin mutawatir ne. Kuma mun san menene mutawatir, shi ne hadisin da ya zama ya zo ta hanyoyi da yawa. Ya ce kama la yajibu fi hukmi dhalika alfi'l, kamar kuma yanda baya wajaba a ce a hukuncin wannan aikin ma sai an samu haka. Ce fa tabbata, dan haka ya tabbata anna ahadith al-mutawammina lil-wa'id yajibu al-amalu biha fi muqtadaha. Duk hadisi wanda yake na wa'id ne, ma'ana ya kunshi wata hukuma da Allah madaukakin sarki ya rataya a kan wani aiki da mai aiki zai aikata, to dukkanin waɗannan hadisan wajibi ne a yi aiki da su a kan abin da suka kunsa, bi itiƙadi anna fa'ila dhalika alfi'li mutawa'adun bi dhalika alwa'id, shi ne a yi imani a ƙudirce cewa duk wanda ya aikata wannan aikin to lallai wannan hukuma tana jiransa. Lakin amma dai hukukul wa'idi bihi mutawaqqifun ala shuru, amma auquwar hukuban sai wasu sharuɗa sun cika, wala mawani, kuma akwai abubuwan da suke hana haka samu hakan ya auku, ana ko da mutum ya aikata aikin matuƙar ba a samu abubuwan da suka sai an samu abubuwan da suka hana, wato ya samu hukuban shi ne ba za ta same shi ba, ko kuma an samu wasu sharuɗa ba su cika ba, kamar yadda malam zai ba da misalai a waɗannan hadisan da za su zo a ƙasa. Don haka akwai sharuɗa, akwai mawani, abubuwa da suke hanawa, ko kuma abubuwan da sai an same su, haka ba a tabbatar da wani hukunci illa idza tahaqqaqati shuru wa tafati almawani, ba a tabbatar da kowane irin hukunci ne sai in sharuɗa gaba ɗaya sun samu, kuma da abin da yake mai hani ne ga aukuwar wannan abin ya zama babu shi, to shi ne za a tabbatar da hukunci. Amma aka samu mani min al-mawani, to wannan yana iya hanawa, kamar a wancan satin mun ba da misalai da yawa. To kamar mani da yake hana wa'id ya auka kan mutum, kamar yanzu misali Allah madaukakin sarki ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha, ko to wanda ya kashe mumini da ganga jaza'uhu jahannam, wannan wa'id ne ko to ya kashe mumini din da ganga, lakin na huta ba ila Allah, kaga an samu mani ya zo ya tuba, to din za a zo a ce wannan jaza'uhu jahannam din tana nan tana aiki, ya riga ya tuba yanzu, yanzu amruhu ila Allah, al'amarin shi yana ga Allah, in sha'a azabahu wa in sha'a afa anhu, Allah ya so ya mishi azaba in ya so ya yafe masa. To kaga wa'id ne, ya yi kisa da gangan, sannan kuma sai ya zo ya kawo wani abu da zai tunkuɗe wannan hukuncin abin ya auku a kansa, shi ne ya tuba. Allah ya ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba, haka nan wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, haka ya riga ya yi abin da gangan ya yi kisan, amma kuma taba ila Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, saboda haka kaga ya tuba, dan haka ba za ka zo ka zartar mishi da cewa ai tunda da gangan ya ki sannan wannan tubar ba ta isa ta hana a masa wannan hukuma, in gane ko ba za ka ce wannan tubar ba za ta hana a masa wannan hukuma din ba. Dan haka shi yasa mallam yace ana zartar da hukuman ne, ma'ana ana tabbatar ma da mutum ita idan aka samu dukkan sharuɗa sun cika, kuma aka samu ba wani abu da ya hana wannan abin ya faru, amma aka samu babu sharuɗa ba su cika ba, an samu kuma abin da zai tunkuɗe a kowa, ba za a tabbatar mishi da wannan din ba. Kamar misali, idan uba ya saci dukiyar ɗansa ba za a yanke mishi hannu ba, saboda akwai mani. Mani shi ne wannan cewa da shi ɗan da abin da ya mallaka din na uban ne, inda uban zai je ya sata yadda ake sata, ya shiga a ɓoye, ya je ya ɓanna inda ɗan yake ajiye kuɗi, ya ɗebi kuɗi su kai ne misali a kama shi, an kama shi da sunan mene, amma ba za a yanke mishi hannu ba, saboda me, akwai mani, an gane akwai shubha, saboda an tawa maluka da abi da shi da dukiyar din na uban ne, ko saboda haka kaga wannan ba za ka ce mishi ai hukuncin shi hukuncin wanda ya aikata wata kabila kenan ta zata ba, wahata da malam kuma zai kawo hadisai da yawa da yake nuna misali akan haka. Minha ya ce daga ciki, wa hadhihi alqa'ida tazharu bi amthila, akwai misalai da yawa da za a iya yi akan wannan ka'idar. Daga ciki akwai annahu qad sahha an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala la'ana allahu akila riba wa mukini wa shahidaihi wa katiba, Allah ya la'anci duk wani mai cin riba, wa mukinihi da kuma wanda aka ciyar da shi ko wanda ya ciyar da riba, wa shahidaihi da ma wanda suka zama sun yi shaida a kan riba, wa katibahu da wanda ya rubuta. To wannan wa'id ne, yanzu wannan la'ana in ka ɗauke ta ka ɗaura ta a kan misali musulmin ƙasar nan, za ka hau kan mafi yawancin sa, ko inda yana mu'amala da banki don ana rubutawa, duk wanda zai buɗe saving account ana sa mishi interest ko ba a sa, kuma kai wanda zai rubuta wannan ƙa'idojin ya cika ma form da waye musulmi ne, ko to kaga la'anar ta hau kan shi kenan, ko wannan misali ne ma da ya kawo, kaga ba dole wannan la'anar ta hau shi kanshi ba, ko shi wanda ya je yi, wanda ya je yi gida ya je buɗe wannan account ɗin ne ya zama dole ne sai ya buɗe shi, fa dole ya buɗe shi a darura, don haka sai a samu mani da zai hana wannan la'anar ta hau ba a kansa, ma'ana ba ya buɗe da saran shi ba, ta iya yi waƙi da wasu kuɗi yake bi, ko na gwamnati ne, ko ya yi ma gwamnati aiki ne, sai ya ce ai sai ta account za a biya shi wannan kuɗin, ba za a ba shi hannu da hannu ba, ce sai ya buɗe account a banki kaza, sai ya je ya buɗe aka sa account, aka sa kuɗi a wannan account, kaga dole zai zama kamar wanda ya mu'amala da ni da banki ba, to za ka ce la'ana ta hau kanshi a wannan hali, saboda me, saboda an samu mani, mani ɗin shi ne ba ya aikata haka da gangan ba, ya aikata a da ba yanda zai alal barura, in ya yi sake bai yi hakan ba kuɗin za su salwanta, da haka da kuɗin su salwanta gaba ɗaya sai ya yi iftisalu wannan kuma ya je ya tuba. Kaga wannan misali ne guda ɗaya da ya kawo, sannan kuma misali wanda ya zo ya sai kayanka da kuɗin riba, kai kana da laifi ne, ba ka da laifi, aka da riba ya zo ya samu riba ya zo ya sai kayanka, haka kai baka da laifi a kan wannan, in ka ci baka ci kuɗin riba ba, in ba haka ba mutane za su shiga cikin matsi da damuwa, yanzu ka ce mai shago a unguwa duk wanda ya zo wajen shi sai ya ce kuɗin da ka zo da shi za ka saya daga banki ka karɓi ko daga gina, to kaga an ɗaura mishi abin da kuma mai nauyi ne, ko kuma misali ya ce a'a duk wanda ya zo saya in bai gane mishi ba ya ce to kai aikin me kake yi, ma'ana kai a kamfanin giya kake aiki ko a ina, ko kai boka ne misali da sauransu, ba a ɗaura masa wannan ba, kaga zai iya ci kuɗin na wannan abin ne, amma shi tunda bai san masamar kuɗin ba kuma bai ci da niyya, sai zama shi wannan ba ta hau kanshi ba, an gane ko, sai zama ba ta hau kanshi ba, ya ce wa sahha anhu min ghairi wajhin annahu qala liman ba'a sa'aini bi sa'in yadan bi yadin awwa ainu riba kama qala al-burr bil burr liban illa ha'an wa ha'an al-hadith, yace kuma ya inganta daga manzon sallallahu alaihi wa sallama cewa duk wanda ya saida wato kwano daya
da kwano biyu, ma'anar kwano ɗaya da kwano biyu, ya ba da kwano ɗaya a bashi kwano biyu, ko ya ba da kwano biyu a bashi kwano ɗaya na abu wanda yake iri ɗaya jinsi guda ɗaya. In gane ko? Ya ba da misali wake wanda yake mai ƙaramin hanci ko? A bashi babban wake kwano ɗaya, shi ya ba da wannan guda biyu. Haka wannan gaba ne, saboda ya yi ƙari, ya yi ƙari, bai kamata ya ƙari ba. Ya kamata in ka ba da kwano ɗaya a baka kwano ɗaya, ba wai ka ba da kwano ɗaya a baka biyu ba. Wannan ita ake kira ribar fadl, zai zo, bayanin zai zo a nan. Don akwai malaman da suke ganin cewa yin haka ba zai fi gani, ka ba da kwano ɗaya a baka kwano biyu. Kuma suna da abin da suka dogara a kai, ƙila wani hadisi ne, wanda shi ne fatawar wani daga cikin hassa habbai ma. In gane ko? Ya ce, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa duk wanda ya yi irin wannan cinikin, ya ba da kwano biyu aka ba shi ɗaya, ko ya ba da ɗaya aka ba shi biyu, to wannan ya ci riba, ya bayar hannu da hannu. Ya ce awwa, ma'ana wannan kalma ce ta nuna ɓacin rai. An gane ko? Ainihin riba. Ya ce wannan ita ce ai asalin riba ma. Kamar yadda ya ce alburu bilburi, idan za ku yi cinikin na alkama, ku yi shi da alkama, wato riba ne matuƙar ba ku yi shi hannu da hannu ba, kuma ya zama ɗayan bayi da fifiko a kan ɗaya. In gane ko? Wahaza yujibu dukhulu nau'ayi riba. Kaga a wannan hadisin nau'i guda biyu na riba yana shiga. Riba ta kasu kashi biyu, akwai riba alfadl, akwai riba annasi'a. In gane ko? Riba alfadl ita ce wata muka yi misalin ta. Ka kawo nau'i na abinci wanda yake bayi da daraja, ka ba da shi a baka ninkin, ka ba da shi guda biyu a baka wanda bai kai shi yawa. Wannan ita ce riba alfadl, kamar ka titita wani abu a kan wani abu. In gane ko? Kamar yanzu a ce misali kana da dala ɗari. In gane ko? Kana da dala ɗari. Dala ɗari ɗin nan da kake da ita 20-20 ce, da goma goma ma sun kai ɗari. Wanda asali in kana da dala guda ɗari, in ka je canjawa za a iya cewa za a baka 427 ko da 30 ko? To amma an ka kai da wannan gutsirin sai a ce ba za a baka ba. Saboda me? Saboda su ba su da daraja, to wannan riba ce. Ya kamata tunda sunansu ɗari in an tara su, tunda dai sunansu ɗari in an tara su, to a baka ɗari, a baka daidai canjin ɗarin ko? Kamar yadda ake canjin kuɗi yanzu, in gane ko? Kamar yanzu yadda ake canjin kuɗi na masu tallan sabon kuɗi. In kana da sabon kuɗi misali, ai kana da tsofaffin kuɗi, in sallah ta zo ko biki ya zo, kana so a baka sababbin kuɗi. Idan ka je da 500 guda biyu, kana so a baka 1,000, amma kana so a baka 200, za a baka guda biyar ko? Ko 100 za a baka guda 10, sai shi ya ce zai ci 50, sai baka 950. To wannan riba ce, tunda duka sunan shi naira, kuɗi ne iri ɗaya. Ya kamata in ka ba da 100 na a baka canjin 100. An gane ko? To wannan ita ake kira riba alfadl. In gane ko? Riba ce wato ta a fifita wani abu akan wani abu. Nau'i na farko kenan. Riban nasi'a kuma ita ce asalin riban da aka fi saninta. Shi ne mutum ya karɓi bashi a wajen wani. Idan ya karɓi bashi a wajen wani, su yi iyaka, su ajiye lokacin da zai biya. Misali nan da kwana 10, ka karɓi 10,000, za ka dawo mishi da 10,000 shi. Sai aka samu matsala a hanya, sai ka zo baka kawo mishi a cikin kwana 10 nan, bai ce to duk kwana ɗaya da ka ƙara zan ma dole a kai, duk kwana ɗaya naira 100. Da haka in ka ƙara kwana ɗaya kan kwana 10 nan, za ka ba shi 10,100. In ka ƙara kwana biyu, za ka ba shi 10,200. Haka suke riban nasa, hatta taru ta yi yawa. To wannan ita ake kira riban nasa, saboda ana jinkirtar da ita. Ma'ana zai ce na yadda zan baka, amma an kai jinkiri ga abin da zai biyo baya. To ma da ya ce wannan hadisin da ake ganinsa, da ya ce la'ana annan nabiya sallallahu alaihi wasallama, cewa liman ba'a, ya ce hiya ainu riba, ma da ya ce ya kunshi duka kashin guda biyu, ba wai kashi ɗaya ba. To sai ya ce wa haza yujibu dukhula nau'ayi riba, riba alfadli wa riba nasa fil hadis. Duk sun shiga ciki, ba wai ana nufin riba guda ɗaya ba ce, duk kowace ta shiga ciki. ثم ان الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئه قولا ربا الا في النسيئه akwai wadanda wannan hadisin ya zo musu an gane ko inma adatu hakki mana idan aka zo da lafazin inna da ma aka hada su yana nuna takaitawa duk abinda bai shigo cikin wannan ba baya ci ngani ko sai mazala sallallahu alaihi wasallam yace innama riba fil nasiha kaman ya takaita riba a cikin mai ne kenan riban nasiha mana duk abin da ba nasiha ba ba riba bace to su da suka ji wannan hadisi sai suka ce to ai za a iya riban fadin kenan mana wacce riban ba ta shiga ciki ba tunda yace inna riba innama riba fil nasiha a wani lafazin kuma la riba illa fil nasiha babu da babu ba ta cikin wato ƙari ba wa wacce ake jinkirtar da ita to wasu da suka ji wannan hadisin sai suka ce a to idan haka ne babu da yake in fifita a cikin jinsi na abinci ko jinsi na kuɗi sai suka dauki cewa ai hanin kawai arba ce matukar nasi'a ce amma in ba nasi'a ba ce duk abin da aka yi yayi amma su abin da yasa suka yi ruko da wannan ba su san wancan hadisin ba basu san wancan hadisin ba to kaga idan suka yi mu'amala da riba wacce take ta fadince ba za ka ce la'anan nan ta hawo kansu ba saboda ne saboda akwai mani shine rashin sanin hadisi ko kuma basu san cewa wannan hadisin an shafe hukuncin shi an zo da wannan ba duk wannan yana iya yiwuwa saboda haka duk wanda ya aikata haka a cikin irin wannan ta'wili wannan ana kiran shi ta'wili mana shi abin da ya fahimta kenan idan ya ka fahimtar sa kenan ba za ka daura mishi wa'idi akan wannan fahimtar da ya tafi a kai ba an gane ko kamar wanda ya jagoranci wannan fatawa din shine Ibn Abbas wannan ita ce fatawar Ibn Abbas ce shi riba ba a nasi'a ba baya ganin ta riba kawai a cikin nasi'a take ita ce kawai wacce za ka ce idan mutum ya ƙara kwana kaza za ka daura mishi kaza amma ka zo da abinci mudu daya wannan mudu biyu ya ce ba wannan ba komai ita ba riba ba ce dan an ce la riba illa fil nasi'a wacce kuma ba nasi'a ba ce a take ne za ka ba shi kwano ɗaya da ba ka kwano biyu to Ibn Abbas fatawar shi kenan amma dai dalilai masu ƙarfi suna nuna ya janye daga wannan fatawa ya janye daga wannan fatawa da wasu sahabbai manya-manya suka gaya mishi ai gashi-gashi-ga abin da aka samu don haka su ɗin malai ya ce summa innal ladina balagahum qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama innama riba fil nasi'a fastahallu bai'at sa'id bisai yadan biyadin sai suka halatta cewa ba laifi zaka iya siyar da mudu daya ka bada mudu daya baka mudu biyu hannu da hannu suka ce wannan ba laifi saboda me saboda su ga dalilin abin da suka ce to yanzu su da suka yi fatawa din nan kuma aka yi aiki da wannan fatawar la'anar masu ce ruba ta hau kansu ba ta hau ba saboda akwai mani akwai abin da ya hana ta hau kansu shine su iyaka fahimtar su kenan inda a ce sun san da wancan din ne suka yi suka aikata to sai a ce sun yi laifi an gane ko ma'ana wannan hadisin na wa'id ne gargadi ne na cewa wanda ya aikata kaza ga hukumar la'anar Allah ce ga wanda ya ce riba to amma su da suka yi aiki da wannan ba za ka tabbatar musu da wannan la'anar ba saboda akwai abin da ya hana la'anar ta auku a kansu shine suna da wani dalili da shi suka yi ko da shi ce wannan ita ce kamar Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ashabuhu da almajiransa su Abu Sha'ta Jabir ibn Zaid al-Azdi da Ata shine Ibn Abi Rabah babba almajirin sa ne da Tawus ibn Kaysan al-Yamani da Sa'id ibn Jubair wa Ikrima duk almajiran Abdullah ibn Abbas suka tafi da wannan fatuwa yani tabi'ai ne wa gairuhum da wasu su ma min a'yanil makkiyyin wadanda suke fitattu ne a cikin malaman Makka a wannan lokacin الذين هم صفوة الأمة wanda sune zababbun al'umma ilman asani wa amalan da kuma aiki to idan irin su suka yi wannan fatawar suka tafi to sai ka zo ka ce zaka tabbatar musu da la'ana ta yi akwai abin da suka yi ruko da shi ko yace wadanda la yahillu li muslimin an ya'taqida anna ahada minhum bi aynihi aw man qalladahu bi haythu yajuzu taqliduhu tablughuhum da'natu akil riba mala yace baya halatta ga wani musulmi ya ce Abdullahi dan Abbas hadisin cewa in an ci riba ya zo mishi mutun yace Abdullahi ibn Abbas ya san wannan hadisin a haka kuma ya ketara hadisin yace shi ga abin da zai aiki da shi haka dole mutun yace ila wannan hadisin Abdullahi ibn Abbas bai san shi ba in gane ko saboda manya-manyan sahabbai su suka yi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana karami mafi yawancin hadisan da aka samu daga wajensa yana bada labarin su ne bayan ya ji wasu kuma yana jin su ne daga waɗannan manyan sahabban manya-manyan malamansa su ne Ubay ibn Ka'ab da Umar ibn al-Khattab da dai sauransu a wajensu ya ɗibi ilimi to kaga ta iya yiwuwa tunda a wajensu ya ɗibi ilimi ba duka ilimin da yake wajensu ya ɗiba zai iya sanin wani abu kuma bai sani ba an gane ko to ma da yace ba zai yiwu a ce wai su dinnan sun san da wannan hadisan na ce raba ba لأنهم فعلوا ذلك دون سوسن أيكتا أبن جدك أيكتاني متأولين ما أكتشي التأويل ينا لما أنا أقول لك أوجه ما قبطان أنشي التأويل ما أنشي كدوشاء أبوك يا أيكي لشي أفهمت لين ديزو عائشة رضي الله عنها تناشي ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم تند سورة النسل تسوكا ita ce idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba tace tunda wannan surar ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallah ba face sai ya faɗi kalmar subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk sai tace ya ta'awwalul qur'an me ma'ana ya ta'awwalul qur'an ma'ana yana aiki da abin da yake cikin alqur'ani wannan shine ta'awul a wajen magabata amma daga baya sai ma'anar ta'awuli ta canja ta'awuli shine ka ba abu ma'anar da ba tashi ba a wajen yan baya kenan amma a wajen yan farko su ta'awuli shine ka ba abu ma'anar sa kai aiki da ma'anar sa shine ta'awuli an gane ko amma a wajen yan baya ba shi bane ta'awuli ta'awuli shine ka canja wato kalma daga ko zance daga ma'anarsa zuwa wata ma'ana daban wacce ba ita ake nufi ba wannan shi ake nufi ta'awil a wajen yan baya kenan to amma su anan da kamar yadda malai ya ce li annahum fa'alu zalika sun aikata haka ne muta'awwilin suna masu daukan fahimta ko suna aiki da ta'awilan sa'igan fil jumla abinda suke ganin a dunkule haka ne yake kamata a yi aiki da shi to suna aiki da shi a haka ne dan haka shi yasa su wa'id din nan na wanda Allah ya la'anci wanda suka ci riba ba zai hau kansu ba saboda a lokacin su ga abin da suka yi riko da shi amma da zaran wani abu da ya ci karo da wannan ya zo musu dole za su aje wannan fatawar su yi aiki da wannan a dunkule abin da yake so ya nuna shi ne cewa shi wa'id an gane ko wannan ka Allah ya ce hukubar wanda ya yi kaza kaza ne ba a tabbatar da ita sai sharuɗa sun cika sai abubuwan da suke mawani ne da za su tunkuɗa a wannan abin ya zama babu su amma in ya zama akwai su to ba a zartar da mutum wannan wa'idi in gane ko ba a zartar mishi da wa'idi kamar yanzu misali Allah ya ce innal ladina yaquluna amwalul yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara Allah ya ce wanda suka ci dukiyar marayu zulman ta hanyar zalunci إنما يأكلون في بطونهم نارا سنة متنية أشيكين سكو تو سيجدو جمرا يزو يجوا أزيدا كراتكا دسورا سوسي يتوب يمي المسد دوكيا هل يزو يأكل في بطنه نارا تو كاقا أنسى مماني شيني وانن توبا زي تاتون كتي بلاك بلتا مشد وانن بقوما انغاني كو مانا يرغا يتوب يزو وكذلك يتي حكا نمكما قاوان مستاني ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين وذلك كم كتبتم مثلا مدينة أرويتو واتو من إتيان المحاشي معنى تارا وادا ما تابا تإن دعك تارا وادا سوبا أقول وادا نكتبا دعونا فتوى لك شو أثمان يمن يمتان معنى يادون قليس يقوي يسو يجي فتا سوائي سبو دا وانا بحباني دذاك تشيكا فتوانا دوان المهم su ma waɗanda suka bada wannan fatawar akwai hadisi kuma da yazo yayi hani akan haka yace duk da cewa akwai abin da Abu Dawud ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala man ata imra'atan fi duburiha fa huwa kafirun bima unzila ala muhammad wanda ya tara mace ta dubulata ya kwana da ita tana to wannan ya ƙaryata abinda Allah ya saukar mu da manzo sallallahu alaihi wasallam to sai aka zamo wasu wanda ke wannan mutane suka ce za a yi haka to kana nufin sun san wannan hadisin suka ce za a yi ba za ka ce sun sani ba in gane ko dan su ma fata wacce suka bayar suka ce za a yi haka amma ba da matar aure ba da kuyangi bayi saboda su ne aka dauke su ba komai ba su ma ba wanda suka ba da wannan fatawa ba da matar shi ta aure ba kun koma cikin littafin da baiwa to a haka din ma su ma sun janye daga wannan fatawoyi da suka zo suka san wannan hadisi saboda sun san wannan da ana to amma wanda ya riga ya yi aiki da wannan abin kafin sanin wannan hadisi sai daga baya zo ya san hadisin ya janye aikin still za ka ce da ana tana nan kan shi ba za ka ce tana nan ba sai ka janye mishi wannan wa'izi an gane ko ya ce haka nan misali na uku wa kazalika kad tabata annu sallallahu alaihi wa sallama annahu la'ana fil khamri ashara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci mutane goma a cikin mu'amala da giya mutum goma Allah an ce su asir al-khamr asalin wanda yake tatso giya kama a irin wancan lokacin ai tatsewa ake go in ina bi ne za a je a tatse shi bayan tara shi ya tsumi ya yi tsumi sai a matse shi go to asiru wa mu'tafiruha da wanda aka tatso ma ko ya ce a nemo masa wa sharibuha da wanda ya sha giyar akwai sauran sun zo a ƙasa ma da ya yi nuni da alƙalami na ɗaya za ka gani ko wa sharibuha da mai sha wa haliduha da wanda ya ɗauki ya yi dakwanta wal mahmulati ilayhi da wanda aka yi dako aka kai masa wa ba'iha da wanda ya siyar wa mubta'uha da wanda ya siyo wa saqiha da mai shayar da ita wa mustaqiha da wanda aka ce ya nema shayar da shi to kaga irin wannan yanzu misali a wannan zamanin zaka samu mutum aiki yake gida amma aikata ko ta gwamnati ko a gidan wani mai kudi direba ne gida in za a yi wani biki a gidan wannan mutumin za a ce je ya siyo abubuwan sha har da giya ciki a ya shiga cikin hadisi ko bai shiga to amma shi din da ya shiga ya ɗauko ne da saransa ko ala kullin min ya ɗauko ya ɗauko ne akan bayan da zai yi sana'ar shi ce ma'ana tuƙin aikin shi ne kamar yanzu a ma'aikatar gwamnati an ce gwamnati za ta yi wani biki sai mutum yana cikin direbobin gwamnati da aka ce ku je ku ɗauko abu kaza a hotel kaza ko ku kai hotel kaza ko ku je ku ɗauko abinci kuma abincin da aka dafa har da alade misali sai ya ɗauko to shi ya shiga cikin wannan haramcin ma'ana ya shiga cikin wanda Allah ya la'ance su ko bai shiga ba to in an samu mani aka samu wata shubha mai ƙarfi misali tirsasa shi aka yi sai ya ɗauko ta iya yiwuwa kila an san cewa shi musulmi ne kuma ba zai tsaye wannan abin ba da gangan sai a yi rubuta sunan shi ya fito a cikin wannan ɗaukan kayan yanda kuma in bai ɗauka ba ɗin kila za a yi dalilin sannan mai shigo kaga duk wannan yana iya yiwuwa to kaga aka samu wannan mani ne da za ka ce to shi ko da ya ɗauko ɗin bai shiga cikin wannan ba ko misali musulmi a tilasta mishi misali ana samun saɓani tsakanin musulmi da kafirai sai musulmi ya fada hannun waɗanda ba musulmi ba sai su ce sai ya musu da kwangiya ya shiga cikin la'anar lahu bai shiga cikin waɗannan ba saboda mai an samu abin da ya hana wannan abin ya auku a kansa ko a tilasta shi ya ɗaugiya sai su suna ganin zai sun wulaƙanta shi bari su sa ya ɗaugiya ko a tilasta shi ya sha ko a tilasta shi ya ba wani ya sha kaga aka zo magana tilasta kaga mani ya zo saboda haka a nan shi ba zai sauka wannan hukuncin ba an gane ko wannan hukuncin ba za ka zartar mishi da cewa ai shi ma la'anahullahu saboda Allah ya ce illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciyar shi tana nan tabbata da imani wanda aka tilasta shi yayi abu ba yi da laifin wannan abu an gane ko saboda haka kaga wannan shine zai iya cire su a ciki ko kuma a samu wani abin da yake ba giya din bane in gane ko kamar yadda zai zo a wannan hadisin wani yanda wasu suka yi fahimta wasu ɗauka cewa giya sai ta abin da aka ayyana ma'ana giyar da ake a wancan lokacin ko a yi ta inabi ko a yi ta zuma ko ai ta dabino in gane ko amma giya irin ta hatsi wannan su ba san da wannan giya ba su giya da suka sani ta dabino ce da inabi da zuma da su ake giya a wannan lokaci za a tuna su a ajiye su a zuba a cikin ruwa har sai sun tsumu sun dade sai idan suka yi kaman abin da za su kai sun zama sun made sosai to in aka diba aka sha sai ya dinga tafiyar da hankalin mu to wannan ita ce giya a wajen wasu to anan ga wannan hadisi kuma akwai hadisai da yawa daga ciki yace kullu sharabin askara fa huwa khamr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani abin da za a sha ya sa maye to sunan shi giya duk wani abin da za a sha ya sa maye sunan shi menene giya sai mutun ya je asibiti za a mishi aiki sai aka ce za a mishi allurar da za ta tabbatar mishi da hankali sai ya ce ya sha giya ai wannan dole ne sai an yi amfani da shi shi yasa ake anesthesia malamai ba sa cewa giya ne duk da yake a hukuncin shi da mutun zai dauka dan ya sha ya bugu ya sha ya bugu hukuncin shi giya amma sai aka ma amfani da shi saboda wata maslaha dan a kawar ma da wata cuta to wanda kaga bai zama giya ba kuma duk da ya shiga cikin wannan kullu sharabin uskira fa huwa kham ngani ko wa kala haka nan yace kullu muskinin kham duk abin da yake sa maye giya ne haka abu da yawa ma sa maye ko yanzu to talin aya yana sa maye an sha da yawa ko to talin ko tramol ngani ko da dai makamantan su irin magunan coughlin na tari din nan wannan an sha da yawa menene yana sa maye to amma sai ka je likita ya rubuta ma cewa ka je ka sai wannan magani sai ka ce to likita fa gaskiya ni addini na ce kar na sha abin da yake sa maye akai baka shiga cikin wannan domin zaka dauke shi ne da iyaka iyakan da ba zai kai ya saka wannan maye ya ce ko ba zai kai saka maye kuma ka dauke shi ne kai da nufin ka samu wani wato magani wayancan suna wuce iyaka da wajen amfani da shi suna yin overdose din shi ne har ya zama yana cutar da su ko to kai baka shiga ciki ba yace wa khataba Umar radiyallahu anhu ala minbarihi Umar yayi hutuba akan minbarinsa tsakanin muhajirin da al-ansar fa kala yace al-khamru ma samara al-aql ita giya fa ita ce duk abin da ta lullube hankali ma'ana ta gusar da hankali sunan ta giya wa anzalallahu tahriman khamr Allah kuma ya saukar da haramcin shan giya wa kana sababu nuzuliha dalilin saukar wannan aya ta haramcin giya ma kanu yashrabunahu fil madina abinda suke sha na giya a madina wa lam yakun lahum sharabun illa al-fadih ba su da wani abinda suke sha yasa su maye a madina sai giyar da aka yi ta da ƴaƴan dabino wanda yake ake kira al-busr idan dabino ya tashi daga danyensa ya fara nuna yana kaiwa ya zama wannan jadin daga ja ya koma ya zama yakan zama yalo daga yalo ya zama ja daga ja kuma ya ci gaba da abin nan akwai wani stage da yake kaiwa daga shi ne an diba sai a ajiye shi a sa shi a cikin ruwa in ya matu sai ya dinga sa maye to sai ana sha to sai Allah ya saukar da haramcin giya akan wannan abin da suke sha sai a ce wani abu wanda ba wannan ba sunan shi giya ba inda yana da indar ma'ana yana sa maye sunan shi shi ma giya an gane ko shine yace lam yakun lahum min khamril a'nabi shay su ba su da giya ta inabi ba santa ba giya da suka sani ta dabino ce yace wa qad kana rijalun min afadil al-umma ilman wa amalan amma akwai wasu manya-manyan malamai a cikin wannan al'ummar in kana magana ilimi ne masana ne kamar irin su Abu Hanifa an gane ko irin su Sufyan al-Thawri su ne malaman Kufa da ake magana yace min al-kufiyin ya'taqiduna su'a ayyadasu a abinda suka yi imani da shi suka sani suke zartarwa na hukunci Allah khamra illa min al-ina su kun ba da inabi aka yi giya ba duk abin da aka yi giya da shi ba sunan shi giya me ya kai su ga wannan saboda su kida ba su san wancan garin gagiyar da ake amfani da ita an gane ko wa annama siwa al-inabi wa tamri duk abin da ya zama ba inabi ba dabino ba ko da yana sa maye suka ce la yuharramu min nabibihi illa bi miqdar ma yuskil in aka sami wato nabiz din shi, in an ce nabiz shine ma'ana idan aka ajiye abin da yake na giya ne, yana daukan wani lokaci ta hanya guda biyu ne, ko ya dade sai ya zama ya salance ma'ana ya sake ya zama baya buga, amma asalin shi ne shi sunan giya, amma in ya dau wani lokaci sai ya zama bai buga, ko kuma a sa mushi wani abu da zai kashe wannan maye, kamar yadda masu giya suke sa soda, masu whisky in ana so a ganye mata karfi me ake sawa, soda ake sa mata, suna cewa suna kira wani abu soda, ba wai soda da ka sani ana wanki da ita ba, akwai wani abu da ake kiran shi soda, in gane ko, shi suke dan digawa a cikin giya mai karfi sai ya rage mata karfi, sai ya zama sai an sha da yawa tukunna kafin ta buga, amma in dai aka sa wannan soda din mutum zai sha kaɗan ba za ta buga da shi ba, to sai suka ce to tun da giya an haramta ta ne daga inabi da dabino daga shi aka sa na giya, to duk abin da ya zama ba ita ba kuma ya ce za a biya shi, sai suka tafi akan wannan fatawa, sai dai za a ma mutum za a haramta mishi ne gwargwadon abin da ya sa shi maye, waye shirabuna ma ya ta biyu da inda ko har suke cewa ai ba laifi za a iya shan abin da yake su suna ganin ba da shiga cikin giya ba, ko da yana gusar da haka ne suka ce ba laifi, akwai hadisan da suke kafa hujja da su wanda ke hadisai ne masu rauni, in gane ko, akwai wani hadisi na Abdullahi dan Mas'ud da suke kafa hujja da shi cewa yana tare da manzon sallallahu alaihi wasallam wata rana a cikin tafiya, sai aka nemi ruwan alwala aka rasa, sai dai nabiz, nabiz shine irin wannan abun nan giyar ta inabi da ta warware ta sake, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya alwala da shi, in ji su ba hadisin yana da rauni sosai, dan haka suka ce in dai ba ne tsarki bane annabi Allah ba ya yi alwala da shi ba, in gane ko, saboda haka wannan shine dalilin su, to kaga wanda ya halatta wani abu na sha, kamar yanzu in ka je kamar mutanen kudu kudin nan, in ka tafi kasar masu noman kwakwa din, ai akwai giyar kwakwa ko, to amma za ka ce ma a ciki akwai wani wanda ba giya ko, sai a halatta shi, amma ta yi in ka sha da yawa zai baka hukuncin giya, in gane ko, suna cewa akwai wannan an ɗebe shi kafin ya san da SK abin nan din shi ba, amma suna cewa shi ba giya ko, kamar wani din nan da suke ba, suna cewa akwai wanda ba giya, to in ba an samu su mutane masu wannan sana'ar ba, ba za a iya gane hakikanin wanne ne wanda ba giya ba, wanne ne giya ba, ko masu zuwa fataucin irin wannan ganin dan karkaje a kawo ma kwalabe da yawa a ce ma wannan wani ne wannan ba wani bane ka dauka ka kumba, kuma ka je daga karshe mutum ya zo ya fada cikin shan giya, in gane ko, almuhim irin waɗannan su ake kira nabil, in gane ko, dan haka su suka ce ai ba laifi tun da dai ba na dabino bane, to su kaga a wajen su kenan tun da ba su san wani abu kwakwa ba, ba san ana giya da kwakwa ba, duk abin da ya fito da kwakwa to za a yi amfani da shi, to amma wannan idan suka ba da wannan fatawa kuma suka yi aiki da ita, amma akan ba su san cewa ga hakikanin abin da shari'a take nufi ba, to su ma sun shiga cikin la'ana wanda ya sha giya, kaga ba su shiga ba saboda an samu mani, suna da wani abu da suka rike shi kila na tawili, suna da abin da suka rike na cewa wannan shi ake nufi da giya, abu kaza ba giya ba, wannan in kun lura duk malami yana kawo abubuwan da suke kawo saɓani ne a cikin malamai, yanzu an fara shiga cikin misalai na hadisai da za ka fi gane, ya ce to fa la yajuzu, baya halatta an yi ƙara a zo a ce ma waɗannan mutanen inna haula'i mundarijuna tahta al-wa'i, su ma sun shiga cikin wannan la'anar ba, ba yanda za ka yi sabo ka ce Abu Hanifa ya shiga la'anar Allah ta shan giya din, ko kuma su ne suka ce haka din za a iya amfani da shi, saboda mai nema kana lahum min al-udhri, domin suna da uzuri alladhi ta'awwalu bihi, wanda suka kama shi suka yi ruko da shi, shi yasa duk mutumin da ya rike wata aya ko wani hadisi ya mishi wata fahimta yake tafiya akan wannan fahimta din, ko da ta fahimta ta kuskure ce ba ka taura mishi laifi sai in ya zo ya gane cewa abin ba haka bane, in gane ko, sai in ya gane ba haka bane, shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira al-bugat ko khawarij wanda suke ma mutane ta'addanci su kashe su, Allah ya kira su mu'mine, duk da cewa kashe mu'mine suke suna kashe su ne da me da tawili shi yasa ɗan boko haram nan masu kashe mutane ba wani malami da kuka daba ji na ahlus sunna sosai ya ce musu kafirai ko ana cewa su kafirai ne amma suna kashe musulmai ko amma wannan kisan da ke ma musulmai an taba cewa suna su an kafirta su ku dinga jin fatawan malamai sai kun taba jin wani malami wanda yake fitacce ma'ana ya san sunna sosai sai ya ce su kafirai ne ba a cewa su kafirai ne saboda me saboda tamassaku sun yi riko da wasu dalilai da su a fahimta su suna ganin haka sai yasa ba a kafirta su amma dai za a iya cewa wannan aiki da suke aiki ne wanda yake na haramun kabira ce yayi kama da aiki irin na kafirci amma su din ba za a ayyana su da cewa kafirai ba Allah yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum cewa idan bangare guda biyu na mu'minai suka zo suna fada da juna ko iqtatalu suna yakan juna fa aslihu bainahum Allah yake ku sulhunta tsakanin su Allah yake wa in ta'ifatani minal mu'minin duk ya kira su mu'minai sai yace fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗaya bangaren ya nuna tirjiya ya kiyarda da sulhun da za a yi Allah yace fa qatilul lati tabghi ku yaki waɗanda suka yi tirjiya din suka cije din hatta tafi'a ila amrin da har sai sun dawo kan tabanki Allah yace fa in fa'at idan suka dawo suka janye fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin sai Allah yace inna al mu'minuna ikhwa hal yanzu Allah bai kira su kafirai ba a wannan ayoyin gaba ɗaya bughat ne ana kira su bughat al bughat jam'i ne na al baghi in gane ko za ka cewa inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi al baghi shine wuce iyaka mutum ya shiga haƙƙin wani ya taka ka kai har da kisa da zubar da jini so su waɗannan ana kiran su al bughat da haka ba a kafirta su saboda me yanzu su kamar irin waɗannan masu kashe mutane da sunan addini ne in an samu musulmi sosai musulmi ne yana ganin cewa kai da kake musulmin nan kake ƙarƙashin wannan gwamnati ta Najeriya tunda gwamnati ce ta kafirci ba aiki da Qur'ani ba aiki da sunna duk abin da suka zo da shi ba na shari'a ba ne to wannan gwamnati ce kafira to kai da kake ƙarƙashin su kai yadda da irin wannan tsarin kai kai ma ka zama kafir sai suka kashe ka ai ta yi kila babban tawili kenan ko babban dalilin da yasa ake kashewa kenan in ka samu musulmi kenan to wannan din da yayi wannan kisar ba ka kira shi kafir sai dai ka kira shi al-bahi ko a kira su al-bukhari ko al-khawarij ko wani suna dai da ya dace da su malamai suna takatsantsan sosai wajen tabbatar da mutum wannan kalma ta kafirci ko su cire shi gaba ɗaya a cikin addinin musulunci wannan abin yana da dokoki da yawa da ya kamata a ce an yi takatsantsan a kai in gane ko shi yasa mai risala a cikin muqaddima risala shi yake cewa wala nukaththiru ahadan min ahli al-qiblati bi kathiratin ko ce ba ma kafirta wani daga cikin ƴan kibla ma'ana mai fuskantar al-qibla yana sallah ya yi imani da Allah yana sallah da biyar yace ba ma taba kafirta shi dan ya aikata wata kabira haka dan mutun ya aikata wata kabira min al-kaba'ir ba a kafirta shi in gane ko har sai an jera masa wasu sharuɗa kuma wannan sharuɗa sun hau kanshi sun cika to idan suka cika din shi ma din ba a zartar mishi da kafiri sai an nemi yustata shi ne sharuɗin da za a kai na ƙarshe an zartar masa da duka wannan sun cika yustata sai a nemi ya tuba in taba idan ya tuba to shi ke jinin shi ya haramta wa illa idan kuma ya ƙi tuba utila amma wa zai kashe shi huwa al-imam aw man yaqumu maqamu ba wai da ni da kai bane zamu je mu sha'awa da kafiri ne a kashe shi ba kun gane ko sai shugaba haka nan sai shugaba ne zai iya zartar da hukuncin cewa to wane da wane fa kafiri ne kamar yanda Abubakar yana shugaba yace wanda suka hana zakka din nan suka ce ba za su ba da zakka ba sai sada annabi bai ce to waɗannan za a yanke su kun gane ko to kaga shi ne shugaba ne ba wai dai dai kun sahabbai bane suka ce to duk wanda ya na zakka a bishi a dinga bige su dai bayan daya la karkashin shugabanci a kai saboda haka wannan abin da ya zo nan kenan akwai wa'i ma'ana akwai mawani abubuwan da suke hana kazartar ma da mutum irin wannan hukunci in gane ko wani zai ce abu da gwamnatin nan duk wata za ta shiga akwai masu faɗa haka ya ko sai rabu da sanatocin nan duk wata za ta shiga akwai za ta biya ya faɗa haka ko rabu da yan majalisun nan duk wata dan duk ba da Qur'ani da suke aiki ya ce duk wata za ta shiga wannan wa'id ne ta iya yiwuwa akwai abin da zai hana musulmin su shiga wuta akwai wannan mani din da za a samu yanzu misali in ka dauka cewa zaman sa a wajen akwai maslaha ga musulmi ko babu ana dauko wani abu a wajen da zai zama ya cutar da musulmi kuma a samu wani a cikin su ya tashi ya kare ko ba a samu to haka zai shiga wuta a haka wani zai mishi hukunci da wuta ta wuce da kai da kake zaune a nan din baka tsina na musulunci ko ba shi kuma ya tsaya kana musulunci kamar lokacin da wani ya tashi yayi suka akan maganar yawan yaya da yawan aure ko wasu sanatoci sun yi suka wani ya tashi ya ce bai da ba addinin musulunci ne addinin kiyaya da sauransu ko kaga yanzu kai ne ka fito ba kana fada a cikin su ga zai aka ne ka dan sanda zai a turo ya ce tattara ka da kai da masu sauraron da a tafi da ku amma sha majalisa ne fada kuma ba a yi sa a hana shi saboda addinin sani to a haka wani zai ce a yi abu da su biyan wuta ne ai duk da ta hanyar zaɓe suka shiga wannan kujerar ko ta hanyar abin nan dimokuraɗiyya suka shiga wannan eh hanyar da duk ta hanyar suka shiga amma wannan ba shi yake nuna cewa kuma dan sun shiga ta wannan hanyar sun zama yan wuta ba yana da kyau a fahimci irin waɗannan abubuwa din da irin abin da mu muke furta a wani lokacin yayin da za ka furta abin ka san cewa menene abin da zai biyo bayan abu in gane ko wannan wa'id ne abubuwa ne na wa'id ma'ana abu ne da za ka zartar ma da wani a gaban Allah cewa hukuncin shi kaza ne to in ka je ka tsaya kuma hukuncin ba haka bane ba ta yi yana da wani dalili yana da wani uzuri inda da ya sa shi haka in gane ko ta yi yana da wani uzuri yanzu kamar Ammar da ya batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya kai batanci ga annabin Allah har ma Ibn Taymiyyah yake cewa duk wanda ya zagi annabin Allah ba a yace masa ko ya tuba ma sai an kashe shi ko ya tuba sai an kashe shi amma Ammar ya fada kalmomin da batanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an zartar mishi da wannan hukunci saboda me huwa ma'dhur yana da uzuri uzurin shi an ce inda ya faɗi wannan kalmar za a kyale shi ya koma wajen annabin Allah aka tilasta shi ya faɗa haka illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kamar yanzu misali idan mutum ne yana tafiya musulmi ana samun sabani tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a tare shi a bangaren wanda ba musulmi ba ki ce sai ya daga cross yayi haka a jinjinsa da kansa in ba haka ba zai wuce ba sai yayi haka ya zama kafirin kenan ta ba da ukriha to wani zai zo ya ce wannan aikin da yayi ya nuna cewa shi dan wuta ne kafiri ne la sai ka duba menene abin da ya sa shi wannan aiki ko haya tsirar da rayuwar sa ne saboda haka wata irin wannan abu ya kamata a kulawa da su malai ce to fala yujuzu an yuqala inna haula'i mundarijuna tahta al-wa'id lima kana lahum min al-udhr saboda udhri alladhi ta'awwalu bihi wanda suka yi tawinin sa aw li mawani'in ukhra ko kuma wasu abubuwa daban da suka hana wannan wa'id din ya hauka su yace wa kadhalika haka nan kuma la yujuzu an yuqala baya halatta a ce inna sharaban ladhi sharibuhu laysa min al-khamr al-mal'un sharibiha kuma ba za ka boka ce wannan abin da suka sha din ba ita ba ce giyar da aka alfi wanda ya sha ba ma'ana ba za ka hana ba kuma ba za ka kone wannan abin nan din ba za ka sai mutum ya zama wani mazhabin da ake cewa alwaqifiyya alwaqifiyya shi ne ka tsaya cak kai baka ce can ba baka kai shi wuta ba kuma baka ce wannan abin da yake sha din halal ba ne an gane ko san baka kai shi wuta ba amma kuma baka halatta abin da yake sha ba kana nan sai abin da shari'a ta zartar to yana da kyau mu dinga taka tsantsan yace fa inna sababal qawmil aqawlil am la budda an yakuna dakhilan fihi wa lam yakun bil madinati khamrun min al inab ai dalili na asali na haram ta giya din wannan abin zai shiga karkashin shi duk da cewa a madina ba giya ta inabi sai giyar dabino suke da ita ita ke kira al fadiq in gane ko ita ke kira al fadiq saboda haka ita ce wannan giyar da take Madina da wasu mutanen Madina ita suka sani kuma inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kan la'ana alba'i'a lil khamri kuma ai annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci wanda yake sayar da giya wa kad ba'a ba'd as-sahabati khamra wasu sahabbai sun sayar da giya hatta balaga Umar radiyallahu anhu har dai labarin ya je ma Umar ma'ana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu sahabbai suka samu giya a cikin irin yaƙe-yaƙen da ake yi suka samu giya suka sayar ai wata rana wani mutum ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato asalin giya daro guda biyu bai san an haramta giya sai ya kawo daro guda biyu kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ya haramta giya to kuma giya kuɗi ce dukiya ce ko to ya rasa yadda zai yi da ita sai wani mutum ya mishi rada a kunnansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai karaɗa masa ce amma zan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ne a maimakon ya zubar da ita a gare ya je ya sayar da ki kudi tun da ita ma kudi ne da kudi aka yi ce an rada mishi ne a maimakon zubar da ita a gare ya sayar ko ya dan samu abin nan wahalar da yayi da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da ai innal ladhi harrama shurbaha harrama samana ai wanda ya haramta sha din shi ya haramta kudin nan ta haka Allah ya haramta sha ya haramta kudin giya da haka zubar da ita an gane ko amma duk da haka ta yi wannan sahabban da suka zo suka sami giya suka siya ba su san da wannan hadisi ila musulunci su yayi jinkiri an gane ko dan haka ba su san wannan hukuncin ba domin kun san giya sai daga ƙarshe ƙarshe aka haramta ta dan har sun kai Madina suna sallah suna shan giya ana sallah mutum zai yi sallah zai sha giya a cikin masallaci za su tashi daga masallaci su je gidan wani daga cikin su a kawo masa giya ta sha a dan yi harguwa a yi fada ta zuba musu da hankali wannan ya daki wannan ne in an dawo kuma cikin hankali ya rinka cewa me yasa aka haka suna ta shan giya din to ba a haramta ta ba sai a cikin suratul ma'ida suratul ma'ida kuma ita ce ƙarshen surar da ta sauka ma'ana sura ta cokam ta sauka gaba ɗaya ita ce ƙarshe a ciki ne Allah ya ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu to suratul ma'ida ƙarshe kusan shekara ta 9 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta 10 shekara ta 10 ma'ana lokacin shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je aikin haji sura ta sauka to kaga waɗanda suka musulunta bayan saukan wannan sura ba dole su san abin da ta fuskanta ba in gane ko ko waɗanda su suna can ba a Madina suke ba su dai sun shiga musulunci ba dole su san wannan a cikin Madina ma ko waɗanda suna shan giya ba su san an haramta shan giya ba kuma fitattu ne a cikin sahabbai sa Abu Ubaida Amir ibn Jarrah da Ubay ibn Ka'ab shugaban makaranta sun je gidan Abu Talha suna shan giya Anas ibn Malik shi yake zuba musu giya suke sha ba su san an haramta ba a Madina sai da labari ya zo musu wani ya zo ya gaya musu cewa fa ai an haramta shan giya a take Anas ya buge tulun ƙasar ta zube suka zubar da giya to kaga idan har mutane a cikin Madina suna cikin garin an haramta ba su san da haramcin ba to wanda yake waje ba min ba dai aula a ce shi ma zai sani ko saboda haka irin waɗannan abubuwa din shi yasa su sahabban suka sayar da giya Umar ya ji labari sai ya hau mimbari ya yi huɗuba ya ce qatalallahu fulana Allah ya la'anci wani alam ya'lam kaga sai ya bashi uzuri shin bai sani ba alam ya'lam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la'anallahu alyahud furimat alaihim ash-shu'um fajamaluha faba'uha wa akalu athmanaha shin bai san cewa kaga yana nuna mutanen da ba su sani ba ne ce yanzu ba su san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci Yahudawa ba Allah ya haramta musu kitse da mai irin na dabbobi Allah ya haramta musu cin kitse da mai na dabba kamar raƙumi da saniya da sauransu an haramta musu cin kitse da haka yanzu kai kaman yanda za a yi yanka a gidanka a tara ma nama a dafa shi a cikin kitse a ajiye saboda nan gaba a yi amfani da shi to Yahudawa Allah ya haramta musu wannan to Allah ya haramta musu wato cin kitse sai suna tara kitse sai su tara shi su daskara shi in ya dade sai su daskarar da shi, domin an daskarar da shi yana amfani, amma amfanin da yake kaman masu aikin kwale-kwale suka sai daskarar man suna shafe katakon saboda kar abin nan gara ta ci shi ko wani abu, saboda kuma karya yoyo suna kaman shafe da shi, to sai su tara kitsari sun tara sai su daskarar da shi sai su siya, in sun siyar sai su ci kuɗi. To me bambancin su da wanda ya ci kitsan? Wai su sun yi dabara ne, kuma Allah dabara, tunda an ce kar su ci, ai ba shi suka ci ba yanzu ko, to amma sun ci kuɗin. To Allah ya la'anci Yahudawa akan hakan da suke yi. Sai malam ya ce walam yakun ya'lamu anna bai'aha muharram, waɗannan kaga ba su san cewa siyar da giya haramun ba ne, shi yasa suka siyar. To don haka su yanzu wannan sahabban da suka siyar da wannan giya a wannan lokacin, za ka ce su ma sun shiga la'ana Allahu ba'i al-khamr, ba su sani ba, wannan shi ne wato dalilinsu. ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه كما شي عمر سنن شي دغير بي هنا شي بي هنا da cewa ta haramta bai hana musu wa'azi ba a hakan ya sake sanar musu an yubayyana jazaa hadha dhan ya bayyana musu hukuncin wannan zunubin saboda me liya tanaha huwa wa ghayruhu anhu ba'da bulugil ilmi bihi domin da shi da wannan sa su ma su sanu su san cewa ba za su aikata hakan ba bayan sun sani an gane ko har yanzu akan giyan yace faqalla ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-asir wal-mu'tasir Allah ya la'anci wanda yake debo giyar da wanda ake debo masa malai yace wa kathirun min al-fuqaha amma da yawa da cikin malaman fiqhu yujawizuna lirajuli an ya'tasila li ghayrihi in ina ba suna ganin ya halatta mutun ya tatsoma wani ruwan inabi ai yanzu ana ruwan inabi a sashi a kalba ko a dinga siyarwa kaga wata kalba tana da wata dogon kalba ana sawa na abu kaman katako a kanta in ka balle shi zaka ji yayi ƙara to nan ba giya bace shi ruwan inabin ne ake tatse shi a zuba amma akwai hanyar da ake yin zama giya to amma shi wannan din ba giya bane ina fata an gane to malamai suka ce ai ba ne in ka je ka dawo mutum inabi ka matse shi ka matsa ruwan ka bashi ya sha wa in ulima anna min niyyatihi an yata wa in alima anna min niyyatihi an yattakhidahu khamran ko da ake ko ta san cewa zai yi giya da shi ne ma'ana zai bari ya tara har ya tsumu ya zama giya wasu malamai suka ce ba laifi zai ya debo masa malamai ya ce fa hadha nafsun fi la'anil asili wannan nafsi ne da yake nuna la'anar wanda ya taso din ma'al ilmi bi anna al-ma'zura takhallafa al-hukmu anhu limani duk da cewa wanda yake da uzuri yanzu idan mutum wanda aka ce ya taso giya idan bawan mai taso wanne sai ya ce ba zai mishi biyayya ba dole ya mishi biyayya bawan shi ne yace to na sa ka aiki a gona amma zaka dinga tatso min inabi kaka kuma ya san ubangidan nasa zai aje shi har ya zama giya zai ce ba zai yi ba wannan akwai dalilin da yasa ba zai fada cikin ya shiga cikin wanda Allah ya la'ance su ba an gane ko shi ne misali da na bayan na farko kaman misali mutumin da zai ce ga ma'ana gwamnati misali yana aikin gwamnati direba ne a ce je hotel kaza ya debo katan din ai bai da bambanci da asir ai ko ma je je karbo katan biyu a shago kaza ila bata isa ba sai je karbo katan biyu in yaje zai je ce bai samu ba ne kuma sun san akwai din kaga dan ya kawo a irin wannan zaka mishi uzuri saboda wani dalili to zamu tashi akan mas'ala ta gaba shine la'anu alwasila wal nusila ko almustausila wato shi ne wato macen da take ƙarin gashi da wacce ake ƙara mata su ma da ana ta hau kansu amma duka wacce take wasul ɗin ne take shiga cikin la'anar ko ana samun masu uzuri za a iya samun masu uzuri in gane ko za a iya samun masu uzuri don haka abin da ya shafi wa'id mu dinga kiyayewa wajen zartar mu da mutane hukunci har sai mun tabbatar cewa ba su da uzuri an gane ko farkon abu in abu ya zo ma mutum musulmi abinda ake so ya fara yi akan dan uwansa musulmi farko shine yaltamisu lahu uzra ka fara neman masa uzuri sai aka zo aka ce aiwani yau ya aikata kaza sai ka ce ma'azallah kai ban yi tsammani zai aikata to mu ba haka bane har zo aka gaya masa wani ai na san dama za a rubu aka mutane da ya zo ya faɗa aiwa ne ya ce na san daman za a rumu da mahalin shi ko to farko abin da ake so ka fara iltamis lahu uzran, ka fara neman masa uzuri. Ai ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mutanen da suka fita yakin Tabuka ko da suka fita kuma suna da lafiyar su, suna da koshin su da komai, aka fita ba su fita ba, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace ina wane ne, ina wane yake? Sai wanda daga cikin mutane yace ai wannan munafiki ne, ai munafiki ne, yana cikin munafikai. Sai wanda daga cikin sahabbai yace kazabta, ƙarya kake, wallahi daita bi munafiki. Yace wallahi ba munafiki bane, ana zauna ko sai gashi ya taho. To mu matsalar mu shine ba ma neman mutane uzuri, da zaran an zo an bada labari a wani ai dama na san sai wannan aiki. Wannan shine ana neman ma mutum uzuri farko kafin ka zartar masa da hukunci, domin asali a mutum shine kubutacce ne. Al aslu anna al insan bari, asali shine mutum kubutacce ne ba mai laifi bane har sai ya aikata laifin, har sai ya zo yayi abin da ya tunkuɗe wannan asalin, to sai a ce to shi yanzu yayi kaza. Amma asali mutum ba barawa bane, haka wai ba za ka zo ka kama shi mutum barawa bane, sai dai an kama shi da ne da yayi sata. Amma matukar ba a kama shi ba aka ce wani barawa bane, haka kawai yanzu za a ce kai wani banna ganin sana'an nan da yake ta gaske ce kuwa, haka kawai za a fara tunani samun kudin shi ya wuce hankali, anya kudin nan nashi na lafiya ne, haka kawai ba kila sai ya dade yana wani kasuwanci baka sani ba. Saboda haka mu dinga fara neman ma mutum uzuri kafin mu shi hukunci, ba a fara yin hukunci kafin a neman masa uzuri ba, uzuri ake fara neman masa. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutumin da yazo yace mishi yayi zina, da kanshi ya faɗa yake ikrari yace ya rasulullahi inni zanaitu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku zo ku yanke mishi abin nan hukunci ba ko? Me ya fara cewa farko ba abin da ya fara ya dauke kansa yayi kamar bai ji shi ba, sai sake dawowa sanin ji mai ya rasulullahi inni zanaitu, ya sake cewa zina, sai da ya haka so hudu, kuma so hudun da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai zartar mishi da hukuncin ba, sai yace abika junun, baka da hankali, kaga wannan menene neman masa uzuri? Yace ku je ku bincike shi ko dai ya taba yin hauka ne, na Allah bihi junun, ila yana gashin hali dan ba haka ba, mutun yanzu haka kawai ana zaune zai ce Allah shi gafarta na yi zina, ai za a ce kai wannan ba lafiyar shi ba ko? To haka yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi uzuri, yace abika junun, yace wallahi ma bi min junun, ni ba ma hukunci ba. To bai ce duk da haka ku je ku masa abin nan ba, yace la'allaka kabbalta ha, ko dai matar sun bata ta kai, yace la, shi dai yana nan akan abin nan din sa, yace la'allaka gamasta, ko dai karin gube ta ne kai, sai daga ƙarshe bai ce fa ni fa ga abin da na aikata ilikin. Manzo Allah yace to ku je da shi tunda yaki, Allah yana neman mishi sauki kuma yaki, inda ya tafi a na farkon da shikenan. Manzo Allah ba zai ce ku ce ku binciko shi sai kun zo da shi a mushe hukuncin nan ba, sai ce da wannan tsakanin shi da Allah ne. To amma haka aka je aka jefe shi, haka nan dai matar da ta zo ita ma ta ce asabtu haddan, ta ce na cancanci haddi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa tsahirni, ka tsarkake ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai gashi kin ce kina da ciki, ki je sai kin aihu tukunna, sai ki zo. Aihu wannan wata nawa ne? Kila a watan farko ta zo mishi, sai da ta je fa ta aihu, ta dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ta sake tuna mishi ya ce ki je ki yaye yaron, duk wannan fa uzuri ake ba ta, ana neman mata uzuri ne. Amma mu yanzu an ga mu dan alama karama kawai za a ce a wani a yayi kaza ko? Yanzu shi ke nan kana tafiya wani lokacin kila a mota ne, aka ganka da macen da ba a saba ganinka da ita ba, kila kanwar mahaifiyarka ce ko? Kila kanwar mahaifinka ce, duk yana iya yiwuwa. To wanda ya yi a yau na ga wani abun mamaki, abinda zai fara yi ke ne zai ba da labari, a yau na ga wani abun mamaki, wallahi wani kankaya, a ina ganin gaskiya ya kamata mu yanke masa. Kai baka tambaye shi ba, baka san menene alaƙar shi da wannan ba ko? To kaga yana da kyau kada ka dinga zartar ma da mutum, shine wa'idin da muke magana, dan muna maganar shi a cikin karatu sai tunanin ku ya dinga tafiya ne sai, amma ga abin shine kada ka ga mutum ka ce ai wani kaza ne, mana hukuncin shi kaza ne, in gane ko? Wani fasiki ne, dan magana kenan. wani haka kawai yar alaman nan zai ce ai wani fasiki ya ganshi tare da fasikai ta yayi wani ganshi a wata unguwa inda ba unguwar mutanen kirki ba amma baka san me kai shi ba ta yi kila ya je musu wa'azi ne ko yana bin wani bashi kuma wani nan ne inda yake zama ya je karban kudin sa ko yanzu kamar irin masu zaman darar cacen nan a wasu unguwanni sai ka ga mutum a wannan wajen kaga farkon hukuncin da zaka masa mene ai wani ya zama dan caca ta iya yiwuwa kila wanda yake bi bashi daman caca yake zuwa ya wani ya je ne ya tirke shi da yayi caca ya bashi kudin sa mutumin da zaka neman ma mutum kenan amma kaga ce wani ai fasiki ne naga yana caca to wannan shine abin da ake magana akan wadi an ce wadi kaka zartar ma da mutum hukunci ba tare da ka tabbatar cewa sharuɗan a tabbatar mushi da shi sun cika ba tare da an kone duk wani abu da zai iya hana wannan abin hawa kan shi ba don haka dole sai sharuɗa sun cika mawani kuma sun tashi to shine ake zartar ma da mutum amma in sharuɗa ba su cika ba a zartar ma da mutum ba haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu da imani abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك